بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren goma ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 2 ga watan Februari shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 40 daga cikin jeren karatuttukan littafin al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, wato Sahih Muslim. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan da ba su manta ba, mun karanta hadisin farko, hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar da ya ruwaito daga mahaifin shi sakamakon tambayar da Yahya dan Ya'mur da shi da ainihin abokin shi mai suna Humaydu dan Abdurrahman Al-Himyari suka taso musamman tun daga Basra a lokacin da Ma'bad Al-Juhani ya kirkiro ainihin wato aqidar cewa Allah madaukakin sarki bai san abin da za a yi a gaba ba. Suka ce bari su tafi aikin hajji musamman domin Allah ya hada su da wani cikin sahabbai domin su ji bayani daga ga wannan sahabi. Alhamdulillah, kamar yadda muka ji a cikin tarihin hadisin cewa sun tafi sun yi aikin hajji kuma suka iso Madina, suka hadu da sayyidina Abdullahi dan Umar a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ba shi labarin cewa ga wasu mutane ga yadda suka ainihin bayyana, suka gaya mishi cewa waɗannan mutane a irin kwazon su wajen neman ilimi da sauran al'amura makamantan haka. Bayan da su gaba fara miki sai yace, to in kuka hadu da mutanen nan ku sheda musu ba ni ba su ba su ba ni. Yace ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi, babu ainihin wato wanda zai kasance wato mumini har sai yayi imani da kaddara. Sai kawo hadisin da ya samu daga mahaifin shi wanda yake dama shahararren hadisi ne. Muna dan tattauna wasu mas'aloli ne kafin asalin a shiga doron mas'alolin da suka zo a cikin hadisin. Kar ku manta, mun fara tattauna inda yake wa zakara min sha'anihim sai lokaci ya kure. Shi wannan ainihin wato Yahya dan Ya'mar ya ambata wa sayyidina Abdullahi dan Umar irin yadda halayen waɗannan mutane suke. Ashmala yake cewa azzama amrahum fi dhaka wal jidda fi talab al ilm wa inna ma dhakara lahu dhalika min awsafihim tanbihan lahu al li'tina'i bi maqalatihim wal bahth anha li yuwaddiha amraha fa inna kalamahum qad waqa'a min al qulub bil mawqi' alladhi la yuziduhu illa idahun baligh wa burhanun wadih.
Abin da yasa suka tsaya suka yi wa sayyidina Abdullahi dan Umar bayani kwarai da gaske ba dan kun ba dan yi kyakkyawar fahimtar da kuma sanin ya zai bullo wajen bada ansa akan mutanen nan, ba dan kun ba saboda wannan aqidar tasu kai kana jin tabata ce kuma bata ce, amma ta faru ta ainihin wato ya karfi a zukatan mutane, sun samu sun kama zukatan mutane akan haka. To bayan da ainihin wato suka bayyana wa Abdullahi dan Umar irin wannan da kuma irin amsar da ya bayar, sai malam ya ce walamma fahima ibn Umar zalika afta bi ibtal madhhabihim wa fasadihi. Yayin da Abdullahi dan Umar ya fahimci irin wannan muguwar aqida da suke fadi cewa Allah qadar wa innal amra unfun, suka ce ba wata kaddara, Allah bai san abin da za a yi gaba ba, kuma duk abin da yake faruwa ba a bisa wani tsari ne na Allah ba, al'amari na faruwa ne kawai haka. To a lokacin da Abdullahi dan Umar ya fahimci munin wannan aqida tasu, sai ya bada fatawa akan cewa wannan ra'ayin nasu batacce ne, wa hakama bi kufrihim, sannan ya hukunta cewa wannan aqidar tasu kafirci ce, sun kafirta. Wa tabarra'a minhum, sannan kuma ya barambaran yace ba shi ba su. واستدل على ذلك هو استدل على ذلك بالدليل القاطع عنده قاله القرطبي رحمه الله تعالى. ابن عمر bayan da ya gama hukunta wannan mummuna aqida tasu, sai ya kawo dalilai wanda ke tabbatar da cewa yanke waɗannan mutane kafirai ne. Al-Imam Al-Qurtubi shi ya faɗi wannan magana الامام القرطبي ابو العباس مالم القرطبي من تفسيري اتكن لتافي شرح صحيح مسلم المفهم قال الجامع عفى الله عنه وحكم بكفرهم قوله هو حكم بكفرهم سيأتي تحقيق القول في كفرهم في المسألة الثامنة dangane da maganar nan da ainihin yake cewa ya hukunta kafircin su wannan maganar ainihin wato magana ce wanda za a zo a sake tattaunawa shin hakikanin al'amari wanda yake da wannan aqidar kafiri ne ko ko akwai wasu bayanai zamu zo ba a tattauna wannan insha Allah ta'ala sannan kar a manta da wata magana da Abdullahi dan Umar yace law anna li ahadihim misla uhudin ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر yace da daya daga cikin masu fadin irin wannan maganar zai ainihin wato dauki dukiyar da take zinare girman dutsen Uhud yayin sadaka Allah madaukakin sarki ba zai karba ba qala al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi dai Abu al-Abbas sai ya sake cewa hadha sarihun fi annahu kaffarahum bidhalika al-qawl al-mahki anhu wannan yana nuna kenan Imam Ibn Umar Abdullah dan Umar ya kafirta waɗannan mutane sakamakon wannan irin aqida wanda aka bashi labari ta su li'annahu hakama alaihim bima hakama Allah bihi 'ala al-kuffar fi al-ayat al-mutaqaddima wa qad qulna inna takfir hadhihi al-ta'ifa maqtu'un bihi li'annahum ankaru ma'luman daruriyyan min al-shar'i Qurtubi yace kaga wannan maganar da Ibn Umar ya fadi karar ya kafirta su kenan ba dan komai ba saboda yayi musu hukunci da irin yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hukunta wasu kafirai wadanda daga cikin abubuwan da ya kafirta su da shi shine akan mas'alar rashin bayar da zakka anan sai malam yace to kaga kafirta wannan kungiya irin waɗannan kadariyawa din kafirta su al'amari ne wanda yake yanke babu wata ainihin wato shakka ba dan kuma ba saboda suna inkari suna musun abin da yake tabbatacce a cikin shari'ar musulunci wato suna inkarin wata siffa ce wata daraja wani matsayi daga cikin matsayin Allah madaukakin sarki dan haka wannan ya shafi aqidar su وقال النووي هذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفيره القدريه الامام النووي yace kaga maganar nan da ibn umar ya fadi cewa Allah ba zai karbi sadakar su ba ko da za su yi to a zahiri tana nuna ibn umar ya kafirta waɗannan mutane qala al-qadi iyad al-qadi iyad mai ash-shifa ya fadi a cikin nashi sharh an-sahih muslim ikmal al-mu'lim yace hadha fi al-qadariyah al-awwal الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات wannan maganar da ko kuma fatawar masu aqida kadariyanci ne na farko wadanda suka kore sanin Allah game da duk wasu halittu suka ce Allah bai san komai game da duk wasu abubuwa da halittu za su yi a gaba ba qala fi al-qadi yace wal qa'il bi hadha kafirun bila khilaf duk mutumin da ya faɗi irin wannan magana yace Allah bai san abin da za a yi an jima ba ko gobe ko jibi ko nan gaba game da halittu wannan babu wani sabani akan cewa kafiri ne wa ha'ula'i alladhina yunkiruna alqadar hum alfalasifa fi alhaqiqa wadannan da ke ƙaryata ainihin wato kaddara haƙiƙanin al'amari sino philosophers wato philosophers su ne suka shahara da wannan aqida to duk wanda ya dauki irin wannan aqida ta su kamar yadda suke ainihin wato kafirai shi ma yana zama kafiri Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan na daga cikin ainihin mas'alolin da kamar yadda na bayyana mana mas'aloli ne na sharar fage akan wannan mas'ala idan ba ku manta ba sayyidina Umar a cikin hadisin ya ce iz tala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana ko malai yace wa waqa fi hadisi abi huraira inda al-bukhari fi tafsiri iz atahu rajulun yamshi a cikin wata riwaya ta wannan hadisi asalin hadisin da muke sharhi sayyidina Umar ya ruwaito shi amma Bukhari ya ruwaito wani makamancin shi daga sayyidina Abu Huraira a cikin wannan riwaya Abu Huraira yace sai ga wani mutum ya tinkaro mu yana tafiya wa fi hadisi Abi Huraira a cikin wannan hadisin na Abu Huraira wa Abi Dharr da al-Imam Abu Dharr cikin sahabbai
عند النسائي وند الامام النسائي يرويته ذا ابن ابو ذر وند ابو هريره سكتي وان لجلوس منا زوني ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجلسه من ذا الله انا زوني انا شي مجلس مو ما منا زوني كوني منا كراتو كوني منا وعزي اذ اقبل رجل سيدا وني متين يا تنكارو احسن الناس وجها yana da kyawun fuska daga cikin mutane wa atyaban nasriha tularan shi ya fi na kowa kanshi wa ka anna siyabahu lam yamassaha da nasu kamar tufafin shi tunda suke wata dauda bata taba taba su ba hatta sallama fi tarafil bisat har sai da ya sallama a gefen wannan shimfida da ake zaune wato kenan sahabbai suna zazzauna akan shimfida da mutumin ya zo sai ya tsaya a gefen shimfida sai ya sallama فقال انشي السلام عليكم يا محمد امنشن الله يثبت غريكو يا كوس محمد يعني كذا وانا يثبت بجاء متنمنا يا يسلم اكو ديزو كما يكرا يسونا عند محمد صلى الله عليه وسلم عدد اتكي وزام داوزو اذا تتونا وانا مسألة سننكرك منت مسألة ممهم منتي دا اتكي مسألة الوقت عند مكبينا فأسند ركبتيه الى ركبتيه من تتونا تيوى ya jingina guwoyin shi ne da guwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wa ba aka faihi ala fakhidhihi mun fada mun kara maimaitawa cewa tafukan hannayen shi ya dora ne akan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan muka manta ba a cikin wannan riwayar hadisi mun ji inda ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa akhbirni anil islam yace wa annabi kai mun bayani game da addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya bayyana mishi kalmar shahada zamu zo mu cikakken bayani dangane da bayani akan kalmar shahada insha Allah da maganar imani sannan sai sallah sallah mun yi bayani akan cewa tsaida sallah abu na farko shine ka fara tsaida ita a cikin zuciyarka domin idan baka tsaida sallah a cikin zuciyarka ba za a rinka samun tangarda ka fara tsaida sallah a cikin zuciyarka shine ka yadda da wajibcinta wajabcin kuma ka dauka cewa ba wai kawai saboda ka kare mutuncinka a cikin jama'a ba a'a ka sani cewa wajabcin daga Allah madaukakin sarki ne sannan na daga cikin wajabcin tsaida sallah jama'a yinta akan lokaci yinta a cikin jama'a yinta kamar yadda aka ce har yau na daga cikin wajabcin tsaida sallah umarnin iyalanka da tsayar da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha wajibi ne kamar yadda kake yinta kuma ka kula da cewa iyalanka suna yinta wadannan na ɗaya daga cikin kadan na ma'anonin tsaida sallah sannan kar ka manta wata matsala mai matukar muhimmanci game da tsaida sallah ita ce sallah ibada ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sallu kama ra'aitumuni usalli idan za ku yi sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kuma al'amarin sallah ya wuce yadda Bahaushe ya dauke ta cewa karatun sallah wani karatu ne dan kadan wanda sai mutun ya ce ya daina zuwa makaranta ne tunda dai ya iya karatun sallah galibi abin da aka dauka karatun sallah a kasashen nan namu shine in mutun ya iya daga alamtara kaifa zuwa birabbin nasi wato wadannan surori takaitattu guda 10 wannan ya iya karatu na surorin da za a yi a sallah amma hukuncen sallah fa wannan bai damu ba dan haka sai kaga yaya ake aje kafafuwa a sallah su fuskanci alqibla bai iya ba ya ake dora hannu a kirji a sallah bai iya ba idan an yi zaman tahiyya a ina ne ake dora ainihin hannaye ya ake kada yatsa a ruku'u ya ake sa baya ya kasance ido gwiwa cinyoyi yaya za su kasance yaya ake bukata a sujuda baya ya kasance duk waɗannan abubuwan za ga mutane ba su samu da su ba yaya ake salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallah yaya tahiyya take idan da ƙari ko ragi zai faru ko kuma wani abu makamancin haka a sallah za a gyara duk waɗannan abubuwan mutane ba su san cewa suna daga cikin lazimai na tsaida sallah ba ina fata an gane sannan bayan da zakka muka bayyana cewa lallai ita ma zakka wajibi ne a san cewa tana wajaba a cikin dukiyar musulmi wace dukiya ake wa zakka a wani lokaci daga cikin dukiyar musulunci akwai wadda sai ta shekara akwai wadda ran da aka same ta ran nan ake mata zakka shine amfanin gona akwai dabbobin da su kuma ba shekarar su ake dubawa ba adadin su ainihin ake dubawa ma'ana akwai dukiya wadda ita kuma adadin ta ake dubawa su ne kamar dabbobi in sun kai lokaci kaza a in sun kai adadi kaza to za a bada zakkar kaza in sun kai kaza kaza ba in sun kai kaza kaza ba ai akwai nau'in dukiyar da ikon Allah ita zakkarta ta farko ba daga nau'in ta ake ba ita ce raƙumi ran da raƙumin ka suka kai biyar a ran da zaka fara musu zakka ba da raƙumi zaka fara yi ba da karamar bisa zaka fara yi da tinkiya ko rago ko akuya ko makamantan haka duk waɗannan wajibi ne musan su akwai dukiyar da babu fidi ba sadada zuwa kai ka samu ta sai aka wajabta maka sai kai zakkarta kamar zuma amma sai ta kai ƙwarya nawa ko sai ta kai jarka nawa ane wa zuma zakka duk waɗannan abubuwan wajibi ne ainihin musan su sannan akwai wani nau'i na daga al'amuran da suke kama da zakka ko kama da sadaka ko makamantan haka shine noma kake yi sai ka hado wata ka hako wata jakar kuɗi ta zinare ko azurfa ko wata dukiya akwai abin da aka wajabta maka zaka bayar akan haka waɗannan abubuwan wajibi ne duk sai an san su sannan matsaloli da suka shafi zakka kamar yadda muka ce za a zo gaba a tattauna don akwai babu na musamman waye zakka ta wajaba akan shi wane ne zakka ba ta wajaba akan shi akwai wani kuskure da ya faru a cikin fatawar zakka wannan kuskuren ba ya same mu ne mu musulmin Najeriya ba kawai ya samu kusan duk musulmin duniya ne cewa mahaukaci da yaro karami in suna da dukiya ba a yi musu zakka wannan magana ba ta da asali a musulunci ma'ana wane yana da dukiya sai ya samu takuwar hankali sai a ce babu zuki babu zakka a cikin dukiyar shi saboda ba shi da hankali a sallah ce ba ta wajaba akan shi ba domin ita wannan haƙƙin Allah ce kadai asiri bai wajaba akan shi ba domin wannan haƙƙin Allah ne kadai hajji ba ta wajaba amma zakka tana wajaba a cikin dukiyar mahaukaci tana wajaba a cikin dukiyar yaro saboda ita zakka haƙƙi ce na Allah kuma haƙƙi ne na ainihin waɗanda suka cancanta a basu idan haƙƙin Allah yana faduwa saboda cuta da ya dora mai ta rashin lafiyar hauka ko kuma kuruciya ta rashin balaga a ce yaro ne uban shi ya rasu ya bar kuɗi aka raba gado aka bashi wajibi ne sai an fitar da zakka wannan na daga cikin al'amuran da wajibi mutane su bada muhimmanci game da ainihin sanin su to akwai matsaloli makamantan waɗannan ainihin a cikin zakkan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna amma kaga wannan matsala da muka ishara da suka je ka samu koda kurkusa littafin Ar-Rawdatu An-Nadiyya Al-Sheikh Siddiq Hassan Khan zai warware maka mas'alar da ainihin Ad-Darari Al-Mudiyya da Malam Muhammad Ali Ash-Shawkani Allah madaukakin sarki ya taimaka sai azumin Ramadan wajibi ne to haka azumin kafara wajibi ne haka nan azumin bakanci wajibi ne shine idan da wani tsautsayi zai saka kashe wani da kuskure to daga cikin fatoyi da Allah ya kawo a cikin Al-Qur'ani shine azumi na watanni biyu ko kuma kai jima'i da matarka a cikin watan azumi bayan ramuwa akwai kuma azumi na watanni biyu to wannan azumin wajabcin su daya da ainihin wajabcin azumin Ramadan haka azumin bakance haka siddan ka daukar wa kanka cewa in Allah ya biya maka bukata kaza zaka yi azumi to matakar bukatar nan ta biyu wajibi ne ka zo kai wannan azumi azumi ma za a zo a samu gabawar da za a tattauna bayani akan shi insha Allah sai kuma ba ku manta ba a cikin hadisin mun ji bayani dangane da cewa na daga cikin ka'idojin musulunci shine ka ziyarci ɗakin Allah mai girma ziyara da nufin aikin hajji wajibi ne kuma so daya a cikin rayuwarka ake neman ka da kai shi bayan nan duk abin da ya biyo baya to ainihin nafila ne amma a cikin nan in ba ku manta ba sai muka ce sai ya zo da kaidin cewa in kana da ikon zuwa gare shi me yasa sallah ba a ce in kana da iko ba me yasa azumi ba a ce in kana da iko ba me yasa zakka ba a ce in kana da iko ba a halin su ma akan samu kai a wani yanayi wanda yake ana kasa yin su, amma me yasa su ba a yi wannan kaidi ba? Malamai suka ce abin da ya faru saboda matsalar aikin hajji ta sha bamban da sallah da azumi da zakka, domin su waɗannan duk a garin ku zaka yi. Kaga dai azumi a garin ku ne, sallah a garin ku ne, haka abin da ya shafi zakka a garin ku ne, amma aikin hajji fa ba a garin ku bane. To maganar guzuri tana da matukar girma akan koda kana da ranka da lafiyarka za ka iya yin aikin hajjin, to amma baka da guzurin tafiya, baka da guzurin da in ka je za ka rike kanka a can. To koda kana da ranka da lafiya, aikin hajji bai zama wajibi ba, don haka ba za ka taka daga Najeriya ko daga Mali ko Senegal ko Syria ka ce tunda dai aikin hajji ya zama wajibi dole ka taka a kafa ka je ka yi shi ba, sai in kana da halin abin da zai kai ka da kuma halin abin da za ka rike ka yi guzuri a hanya da kuma ainihin in ka je can din, saboda yana daga cikin barna mafi girma ka je kana bara a lokacin aikin hajji. Wannan na daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kwaba akai, yace wa tazawwadu, idan za ku tafi aikin hajji ku rinka guzuri, fa inna khayral zadi taqwa, amma guzurin da yafi kowanne alheri shine tsoron Allah. Na'am, alhazin sai a kiyaye. Waɗannan kuɗi da kake sa aljihu asali ba na tsaraba bane, so ake ka cika koshi ka samu wadatacciyar lafiya da ainihin wato yadda zaka bauta wa Allah ka sauke wannan farin ladan. So da dama akan samu akasin haka daga alhazanmu, abinda yake kokari zai siyo tarkatarka da tarkace na ainihin tsaraba, dan haka sai ka samu alhaji bini-bini kai na ciwo, bini-bini ya fadi, saboda mai ba wani abu ne yunwa ce, ga bakunta, ga nau'in zafin rana, ga kuma irin yadda kai da komowa take da yawa a wannan aiki na ibada, aikin hajji. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Masu riwayar wannan hadisi wasu sun ambaci aikin hajji kamar yadda ka ji wannan riwayar ta Kahamas, wasu kuma ma ba su ambaci wannan riwayar ba kaf a ciki, kawai da suka tashi game da musulunci sai suka bayyana cewa kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, ba su bayyana aikin hajji ba. Wannan ya faru ne imma dai sun gafala ko kuma ainihin sun manta. Ina fata an gane hakikanin al'amari, an ambaci aikin hajji a cikin wannan riwaya ba dan komai ba, saboda aikin hajji na daga cikin ayyukan farilla da a wannan lokaci sun riga sun tabbata a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Idan ba ku manta ba, bakon nan sai ya sake wa annabi tambaya karo ta biyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, a inda yake ce da shi akhbirni anil iman, ba ni labari game da imani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace an tu'mina billah, kai imani da Allah. Me ake nufi da cewa kai imani da Allah? Malamai suka ce matakin farko ka yadda cewa shi Allah din akwai shi, mataki na biyu ka tabbatar mishi da duk wata siffa da ya tabbatar wa kanshi a cikin alqur'ani ko annabin shi ya tabbatar mishi sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin siffa mafi girma da Allah ya tabbatar wa kanshi, annabi kuma ya tabbatar wa kanshi, wanda kuma kin yadda da wannan siffa kafirci ne, shine dayantaka Allah. Allah daya ne, dan haka cewar kai imani da Allah to sai ka yadda cewa Allah daya ne. A karkashin wannan, kristoci da suka ce Allah uku ne to ba su yi imani da Allah ba gaba daya. Ina fata an gane. Dukkanin wanda ya kudurce wata aqida sabanin Allah daya ne, to koda ya ce ya yi imani da Allah to ƙarya ne, bai yi imani da Allah ba. Ba za a ce a'a ya yadda da Allah sai dai ya ce Allah uku ne. Yotir, kamar matarka ce ta ce ta yadda kai mijinta ne, kuma duk da haka ta yadda tana da wasu mazajen guda biyu banda kai, za ka yadda da wannan yaddar tata akan cewa kai mijinta ne? To wallahi masalul a'la. Saboda haka jama'a, kristoci ba su yadda da Allah ba gaba daya. Me yasa? Saboda sun ce Allah uku ne, Allah guda ɗaya ne. Bayan wannan akwai siffofi waɗanda Allah madaukakin sarki sauka a cikin alqur'ani ya danganta su ga kanshi, wajibi ne ka yadda da su. akwai siffofin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya danganta su ga Allah, wajibi ne ka yadda da su. Na daga cikin ire-iren waɗannan siffofi akwai ji da gani, na daga ciki akwai rayuwa, akwai yarda, akwai ilimi, akwai iko, akwai nufi. Allah yana magana, Allah yana ji, sannan Allah zai zo a ranar alkiyama, sannan Allah a sama yake, kuma Allah yana sauka a ƙarshen dare. Duk waɗannan siffofi wajibi ne sai ka yarda da su. In ka kafirce ƙwaya ɗaya daga ciki, ko ka murɗe ma'anarta, ko ka karkatar da ma'anarta, ma'anarta shine baka yi imani da Allah ba ɗungurungu. Ina fata an gane. Kamar mutum ne ya ce ya yarda da kai a matsayinka mutum ne, amma kuma sai ya ce ba mutane ne suka haife ka ba, sai dai aljanu ne suka haife ka. Ya aka yi aljanu za su haifi mutane? Saboda haka wajibi ne jama'a mu sani da cewa siffa ƙwaya ɗaya ta Allah in ka kore ta, babu yadda za ka yi ka zama musulmi. Lallai ne sai ka tabbatar mishi, domin duk wata siffa ta Allah in ka kauda ita gare shi, to ka jawa Allah na ƙasa, to kuma Allah maɗaukakin sarki ya kori daga ainihin na ƙasa ta je gare shi. To sa'an nan sai kuma imani da mala'iku. Su mala'iku wasu halittu ne waɗanda, kamar yadda hadisi ya zo cikin ainihin musnadul Imam Ahmad da Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi da isnadi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya halicce su ne daga ainihin haske. Na fata an gane. Halittar mala'iku daga haske wani abu ne na ikon Allah maɗaukakin sarki, wannan ya fi ƙarfin ka iya kwatanta shi, sai dai ka yi imani da shi. Domin abin da za ka ce haske, to ai haske ma ba a iya kama shi tukuna. To kamar aljanu ne da aka ce an halicce su daga iska, sai ka ce to ai iska ba a iya kama ta. A'a, ka yi imani da abin da ainihin ya zo maka a cikin nassi kawai. An halicci Annabi Adam da yumɓu, aljanu an halicce su da iska, iska ta wuta, wato bakin wuta da za ka ga kamar wutar gas tana fita tana harshe ɗin nan, can mafi zafi daga jiki na aka halicci aljanu. Mala'iku aka halicce su daga haske, gaskiya ne haka mala'iku suke. Kuma su mala'iku dole kai imani cewa wata irin halitta ce, ba maza ba ne ba mata ba ne, ba a siffanta su da ɗayan wannan, sai dai a wajen magana, to ba a siffanta su ta wajen lamiran magana da cewa mace. Kaka ce mala'ika Jibrilu ta sauka ga Annabi, karkai haka, sai dai ka ce ya sauka ga Annabi, saboda sunan tsari ne na sunan na mazakunta. Na fata an gane. Wato muzakkar ne, na fata an gane, wato masculine gender ba feminine gender ba. Dan kaka ce mala'ika Jibrilu ta zo, sai dai ka ce mala'ika Jibrilu ya zo. Hasali ma malamai suka ce kudurta cewa mala'iku mata ne, ko kuma suna da ainihin wato halitta ta mata, to wannan na daga cikin nau'i na kafirci. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka yadda da cewa akwai mala'iku, to na farko shine ka yadda akwai su, kuma ka yadda ba ƴaƴan kowa bane, balle ka danganta su ga ƴaƴan Allah. Allah maɗaukakin sarki haka ya halicce su. Sannan waɗannan halittu ba sa ci ba sa sha, umarnin Allah kawai shine abin da suke jiran su bi. Anan in ka duba cikin hadisin da kyau, za ka ga an fara gabatar da imani da mala'iku a bisa imani da littattafai da manzanni. Malamai suka ce na daga cikin hikima haka, wallahu alam, sai ka santuwar ai mala'ika shi ya fara zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin Annabi ya zama manzo, kafin kuma a zo mishi da littafi. Na ka imani da mala'ika shi ya fara zuwa, sannan sai kuma imani da manzanci, sannan sai imani da littattafai, ko kuma imani da mala'iku, sannan imani da littattafai, sannan imani da manzancin manzanni. Dan ka ga ya zo a cikin ainihin hadisin haka cewa ka yi imani da mala'iku da littattafai da kuma manzannin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Dangane da imani da ainihin wato littattafan Allah, shine duk wani littafi da aka ce littafin Allah ne, ya tabbata na Allah ne, kamar Al-Qur'ani, kamar At-Taura, kamar Injila, kamar duk wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabawa, kamar sura irin su Ibrahim da makamantansu, ka yadda cewa duk gaskiya daga Allah ne. To anan ko bayan gurbacewar littafin Allah ana iya ci gaba da danganta shi ga cewa littafin Allah ne? Malamai suka ce a'a, kamar Bible ma'anar shi kawai littafi shine ma'anar kalmar Bible, kawai littafi. Don haka suke kayyade shi da cewa the Holy Bible, wato don su nuna cewa wannan littafin mai tsarki ne, ya sha bamban da sauran littafai. Shi Bible gamayya ce ta ainihin wasu littattafai na annabawan da, irin su Musa da Isa da Dawud da kuma wasu annabawa waɗanda a tarihin waɗannan ainihin mabiya addinai suka yi haɗaka suke buga su wuri guda, su suke kira Bible. Waɗannan littattafai an samu ɗanyen aiki na hannun ɗan adam ya shiga cikinsu, akwai tasarrufi a ciki. Don haka ba za ka iya ɗaga littafin Bible ka ce wannan littafin Allah ba ne, kamar yadda kuma malamai suka ce ba za ka iya ɗagawa ka ce wannan ƙarya ba ne. Domin duk da waɗannan ainihin wasa da hankalin maganganun Allah da suka yi da hannayensu, a ciki ba a rasa wata magana wadda take ingantacciya ta tabbata ga Allah. Don haka ba za ka ƙaryata ba, ba kuma za ka gaskata ba, sai dai ka ce ka yi imani da duk abin da aka sauko da Annabi Isa, ka yi imani da duk abin da aka sauko da Annabi Musa, duk abin da aka bawa Annabi Zakariya ko Annabi Dawuda ko Adam ne, ka yi imani da shi. To wannan shine ainihin wato abin da yake daidai. Sannan littattafan Allah suna da kuddisiya, suna da tsarki, domin siffofi ne na Allah madaukakin sarki. Na haka malamai suka tabbatar da cewa wanda ya wulakanta wani littafi daga littattafan Allah ya kafirta, domin ba bambanci da wanda ya wulakanta Allah, domin waɗannan littattafai na maganganun Allah ne. Sannan sai imani da ainihin wato manzanni, shi da duk wanda ya tabbata cewa manzo ne daga cikin manzannin Allah ka yarda da shi a bisa gwargwadon darajar da Allah madaukakin sarki ya bashi, ka yarda da duk wata karama ko mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya bashi. Daga cikin annabawa da manzanni akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya karrama su, yana ainihin magana da su baki da baki, kamar Annabi Musa. Daga ciki akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya karrama su, ya maida su manya-manyan manzanni waɗanda babu kamar su, wato sun samu daraja ta hulla ɗan lele. Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad su kaɗai ne suke da wannan daraja sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Haka kuma imani da ranar lahira, kamar yadda muka fara bayani a ƙarshe cewa ranar lahira ita ce wata rana wadda wannan rayuwa da kake gani za ta ƙarke, to wajibi ne ka yi ainihin imani da ita. Sa'annan in ba ku manta ba, a cikin wannan hadisi dai sai ya kawo inda asalin Abdullahi ɗan Umar yake son kafa hujja da shi, shine wa tu'mina bil qadar, wajibi ne ka yarda da kaddara. Mun bayyana cewa kalmar al-qadar ana iya karanta ta da yiwa dalin fatha, ana kuma iya dalin dauri, ana iya cewa qadru, ana kuma iya cewa al-qadar. Ina fata an gane abinda ake nufi da imani da kaddara. Shine al-iman bil qadari annahu ta'ala alima maqadir al-ashya, ka yarda cewa Allah madaukakin sarki ya san komai game da ainihin kowace halitta, wa ahwalahum wa azmanaha wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha, duk abinda ka gani cikin halittun Allah ka yarda cewa Allah ya san komai game da waɗannan abubuwa, ya san sanda za su zo, ya san halayen da za su kasance. ثم اوجد منها ما سبق في علمه انه يوجده على نحو ما سبق في علمي, sannan duk abin da ka gani cikin halitta Allah ka dauka kamar yadda ka gan shi din nan, to haka Allah madaukakin sarki ya tsara shi. Kar ka ga cewa dabba kaza kamar jaki ya kasance ba shi da kyau, ba shi da kan gado, ba shi da fasaha, ka dauka cewa wani irin juyin juya hali ne ya faru a cikin rayuwa, haka ta faru, a'a, yadda ka gan shi haka Allah ya tsara shi. Sannan kar ka ga wata halitta kyakkyawa kamar barewa ita kuma ka dauka cewa wani juyin juya hali ne ya faru, domin tsarki ya tabbata ga Allah. In kana mu'amala da kristoci za ka gane cewa ba su da ladabi game da Allah madaukakin sarki ta wajen ayyukan shi, sai ka ji kirista ya dubi ishi in kyakkyawa ce sai ce ka dubi ata lokacin da Allah ya halicce ta baya cikin gajiya. saboda wai kyakkyawa ce ga tanan da kyan kira sai ce sanda Allah ya halice ta baya cikin gajiya saboda a cikin aqidar su sun kudurta cewa Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin rana ta 6 ita ce rana asabar sai ya huta Allah madaukakin sarki ya raddu wannan yace wa laqad khalaqana samawati wal arda fi sittati ayamin cewa ma masana min lughubin yace ba wata gajiya da ta shafe mu Allah bai taba gajiya ba domin gajiya ko gazawa siffa ce ta halitta Allah ko mahalicci ne to kaga ire-iren waɗannan wajibi ne sai ka san cewa duk abin da kaje yana faruwa a duniyar nan haka Allah madaukakin sarki ya tsara shi na alheri ne ko na sharri fala muhdasa fil alam al-alawi was-sufli illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala ba wani abu da ga yana faruwa a duniyar nan kasa ne ko sama sai dai wanda ga ilimin Allah ne wa qudratihi wa iradatihi da tsarin Allah da kuma nufin Allah wa hadha huwa al-ma'lum min ad-din bil barahin al-qat'iyya wa alayhi kana salaf min as-sahaba wannan ita ce aqida wadda take da dalilai wadda malaman farko daga cikin sahabbai akan ta suke wa khiyaru tabi'ina da kuma zababbu daga cikin tabi'ai abin da yasa yace da zababbu daga cikin tabi'ai a zamanin tabi'ai aka fara samun waɗanda suka kafirce wannan aqida ta kaddara cewa Allah bai san wani abu da za a yi gaba ba sai in abin ya faru to kaga shi yasa in aka zo yaba wa imani da kaddara dole ne a ce sahabbai gaba ɗayan su sun yi imani da kaddara tabi'ai kuwa zababbu daga cikin su ne amma waɗanda suka fandare to su waɗannan ainihin wato sun fandare din kamar shi ma'bad al-juhani ma'bad al-juhani tabi'i ne amma kaga shi ya kirkiro aqidar cewa innal amra unufun Allah bai san komai ba sai abin da ya faru subhanallah ila an hadafa bid'atu al-qadar fi awakhir zaman as-sahaba kama sayati tamam al-bahth fihi min al-masail insha Allah ta'ala haka al-amari ya ci gaba sahabbai gaba ɗayan su da tabi'ai sai har lokacin da ƙarshen rayuwar sahabbai ta zo aka fara samun ire-iren wannan gurɓacewa aka kirkiro wannan bid'a ta cewa wai Allah madaukakin sarki bai san abin da za a ainihin yi a gaba sake mamaki me ka wannan aqidar cikin musulunci wato wannan aqida ta shigo cikin musulunci ne ta hanyar sababbin tuba daga cikin malamai waɗanda suke kristoci ne ko yahudawa ko kuma ainihin falasifa idan suka tuba galibi sai su taho da burbushin wani kafirci ko ta mugunyar aqida wanda ba sun zo musulunci sun ga wani abu da ya kama da ita sai su yi kokarin fito da waccan kuma galibi kamar yadda kaga abu na faruwa a yanzu haka ya rinka faruwa a tarihi wanda yake kuskure ne jama'a wato a yanzu ku duba yau aka ce ga wani reverend father ya musulunta me kaga musulmi suke sai a ce wai za a tara mishi mutane ya wa'azi me zai ce wa mutane reverend father he was a reverend father ma'ana shi krista ne a jiya ko shekaran jiya ya musulunta a yau an tara an ce wa mutane wa'azi mutanen nan da zai wa'azi kristoci ne za su tare musu wa'azi akan bible a'a musulmi ne za su taru ya musu wa'azi akan me akan bible da zai wa'azi zai yi wa'azi ne akan tabbatar da shi to ai wannan aqida kafirci ce shi ma ya batta a'a zai yi wa'azi ne akan ya nuna barnar da ke cikin bible yayaye ya san barnar da ke cikin bible jiya ya bashi bai riga ya karanta addinin musulunci ba dan haka hatta barnar ba zai iya suranta ta a yadda take ba to bayan kwana biyu sai ka ga an ce ya bude makaranta yana karantawa to daga haka ne bala'o'i suka yi ta shigowa cikin addinin musulunci na sha fadi fiye da shekara 10 ta wuce sai da wasu mas'aloli suka faru sai ga mutane suna cewa kaga albaniya dade yana fadin maganar nan bari ku ji jama'a ba tubabbe ba daga christianity ko daga maguzanci wanda yake dan bid'a ne in ya tuba daga bid'a ba a bari shi ya karanta ya je ta jibali yana fatan Allah ya gafarta mishi bid'a shi amma ba a yadda ya karanta ku kiyaye wannan da kyau idan kuka bar dan bid'a ya hau minbarin musulmi yana karantarwa wai saboda ya tuba sai ya kirkiro muku da wani bala'i wanda yake yafi wanda ya baro ba a bar wa 'yan bid'a fage ya tuba to yaje ya tuba kawai ya koma yayi karatu zunzuruntun karatu saboda duk karatun da yake da shi bid'an nan tashi ta gurbata shi amma da mutun yana bid'a to ya bari sai kuma ahli sunna sai su kewaye shi waje koya musu karatu tambayar ita ce yaushe koyi karatun yana bid'a a ina a cikin aqidar shi ta bid'a cewar yanzu ya tuba tuban ya tubar hadda karatun nashi ba ka gani idan mutum sunan shi Ezekiel Enoch idan ya tuba automatically certificate din shi dike juyawa ya koma Abdullahi Zakariya ba sai ya je ya canza ba haka dole dan bid'a ya tuba to ya koma yayi karatu in ya karantu an tabbatar ya gama zawayar da duk bid'an nan da ya tsotsa ya gama amayar da ita tas kuma ya san sunna 100% to sa'an nan in ku ba haka ba wallahi akwai musiba saboda haka ku kiyaye ba wani dan bid'a da zai musulunta ko ya tuba ko kirista gobe a jin shi akan minbari na musulmi yana karantarwa jibi ko sai ya kirkiro muku wata bid'a abin da ya ta faruwa kenan saboda haka musulmi sai kun kiyaye yanzu shi ya tuba eh to na karama ba shi da wata karama da za a ce to ai shikenan tunda malami ne ya iya risala ya iya ahlari yazo ya karanta a yaje ya koyi addini tukuna a bisa hasken sunna ina fatan ku kiyaye wannan maganar jama'a na faɗi maganar nan tun wajen 1994 a masallacin Indini a Maiduguri matsaloli na faruwa sai suka ce Albani ya faɗi maganar nan tuni duk shekara muka haɗu da mutanen Borno a wurin aikin Haji sai su ce tuni kake faɗin maganar nan in ka zo ba mu fahimta ba sai yanzu mutum yayi shi'a har ya zama amir na shi'a ya ce ya bari rana tsaka kuma ku danka mai masallaci da majalisi irin majalisin da Ja'far ke zama Ja'far ya zauna shi ma yazo ya zauna wai ai ya tuba ha tuntun nake ce musu ku yi a hankali wai a sha lokacin ma ba su ma san me nake nufi ba sai da ta faru nace tur aje magana ba ta amfani ba an zo an ce maka gidanka zai kama da wuta kaki sai da gida yayi gari ya kurmushe sannan kace ni ban san da ni kuke ba saboda haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki kiyaye sannan a cikin hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta abudallaha ya fassara ihsani da cewa shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi Imam an-Nawawi yace ma'anahu innaka inma tura'il adab al-madhkura idha kunta tarahu wa yarak ma'ana wannan hadisin shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi don in baka ganin shi shi yana ganin ka ai ka saban Allah na ganin ka inda a ce yana ganin ka misali in ka san yana ganin ka me zaka yi zaka natsu da ladabi da kaza ko to sai ake jan hankalinka a cikin wannan hadisi to shi Allah ba kaman mai gidanku bane ba kaman malamin ku bane ba kaman limamin ku bane yadda wani lokaci yana ganin ka wani lokaci baya ganin ka a shi Allah koyaushe yana ganin ka to tunda ku koyaushe Allah yana ganin ka menene yake lazimi akan ka kenan kullun sai ka zama ibadar ka kana yin ta ainihin wato da'iman a cikin kyautata ta da kuma ainihin lura da bata muhimmanci saboda ka san koyaushe yana ganin ka dan haka jan hankalin da wannan hadisin yake mana ka bautawa Allah kamar kana ganin shi idan kai ma ka ganin shi shi yana ganin ka to a dabi'a duk wanda kake ganin shi in ya sa ka aiki kana kula da aikin haka ne jama'a za su ce haka ne sai ce to kenan in ka san haka to Allah yana ganin ka koyaushe dan haka kenan koyaushe ko ina ko wace ibada ba kai sai ka kyautata ta saboda koyaushe Allah yana nan yana ganin ka na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da ya kawo wannan kuma sai ya ce ka bani labari dangane da tashin duniya mun yi kokarin bambance cewa tashin duniya yakan bambanta wani lokacin da tashin alkiyama na fata an gane wani lokaci kuma sukan zo da ma'ana daya sai in aka ce as-sa'a ita ce tashin duniya alkiyama kuma ita ce cewa lokacin da wannan duniya ta tashi Allah madaukakin sarki ya barta iya san da yaso daga baya kuma sai a zo ai idza zulzilatil ardu zilzalaha a girgiza ƙasa a busa ƙaho a tafka wani ruwan sama wanda yake cike da ruwan mani haka hadisai suka ce sannan sai kuma ainihin halittu sai su ta tashi wannan ita ake kira tashin alkiyama tayar da duniyar kuma da wargaba ta shi ake kira as-sa'a mai da cewa nuri kuma sukan zo sai su daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma kumanta ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mishi cewa shi ma bai san amsa ba kamar yadda shi ne tambayar shi ma bai sani ba sai ya ce to ba ni labari game da alamata muka ce a cikin wannan nuska haka ya zo an amaratiha akwai kuma nuskar da ta zo an amaratiha da jam'i ina fata an gane abinda ake nufi da amara shine ainihin wato alamomi a cikin hadisin Abu Huraira wanda ainihin muka yi ishara a baya kuma za mu zo mu karanta shi in Allah ya so an ashratiha to ashratus sa'a su ne dai amaratus sa'a domin abinda ake nufi da ashrat su ne ainihin alamomi kaga dangane da alkiyama Allah ya ce faqad jaa ashratuha alamomin tashin alkiyama sun faru alamomin tashin alkiyama jama'a nau'i biyu ne akwai alamat as-sughra akwai alamat al-kubra alamat as-sughra su kuma sukan zo ainihin wato da nau'i biyu alamat as-sughra akwai alamomin da sukan zo a bisa abubuwa na ɗabi'a akwai kuma waɗanda suka zo a bisa al'amura ba na ɗabi'a ba to sa'annan akwai kuma alamomin tashin alkiyama manya-manya daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda a ɗabi'ar mutane ba komai bane saboda kusan basu saba wa ɗabi'unsu ba hadisin nan ya ambaci wasu daga ciki shine tafawulul bunyan tsawaita gidaje tare da cewa al'ummomin to ba tsawaita gine-gine kadai ba har da gasa wajen tsawaita gine-gine wanda za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala to kun ga waɗannan alamomin mutane ba sa ganin su a cewa wasu abubuwa ne da suka saba ɗabi'a kai ana ganin ma ai wani ci gaba ne na zamani ina fata an gane yanzu gini mafi tsawo wanda ake yi a duniya yana nan a jikin Kaaba ake yin shi kaga ikon Allah daga katunkaro garin Makka ko ta ina kana hangen shi in ko kana cikin garin Makka dama za ka rinka ganin shi ne kamar a gaban gidanku ko a bayan gidanku shine gini mafi tsawo to kun ga irin wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama amma abin bai zo a bisa ainihin wato ɗabi'a wadda take ta saba ma ɗabi'ar mutane ba ina fata an gane wannan abu na farko kenan alama ta farko kenan alama ta biyu daga cikin alamomi waɗanda yake suna ainihin wato zuwa idan sun saba wa ɗabi'un mutane shine daya alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a gadarwa ta haifi uwar gijiyarta za mu zo mu tattauna ko mu ƙara tattauna dangane da me ake nufi da wannan shin baiwa za ta haifi uwar gijiyarta hakikatan aka ce eh zai iya faruwa shine kai ɗa ne sai ka samu baiwa da ka samu baiwa ita baiwar mallakar wani ce sai kai sadaka da ita sai ta haihu wannan ɗan da ta haifa ko ɗan da ta haifa ya zama bawa to yanzu kaga dama wane ne mai gidan bawa wane ne mai gidan bawa ba kaga a wannan halin baiwa ta haifi bawa ko baiwa ta haifi baiwa anan zaka ga tafiya tana nan a yadda take baiwa ce ta haifi baiwa to amma kai ɗa ne sai ka siyo baiwa da kanka wannan baiwa da ka siyo ta sai ka ci gaba da saduwa da ita a matsayin baiwa ko kuyanga ko sadaka sai ta haihu wannan dan da ta haifa to shi da ne ba bawa bane domin wanda ya mallake ta kai din ne kuma kai kai mata cikin to dan zai ji hukuncin ka ne ba shine mamallakin wa bawa kaga a wannan hali bawa ko baiwa ta haifi ubangijinta ko uwargijiyarta wannan abin to kaga ya zama sabanin dabi'a tare da cewa da ma'anoni da yawa da malamai suka bayar wanda daga ciki akwai bujirewar da ƴaƴa za su yi wa iyaye bujirewar da za ta kai yau ɗace tana kwance wata tana can tana dafa mata abinci wata tana can tana shara tana wanke-wanke sai ta gama abincin tsaf sai ta kawo ta aje mata sannan ta je ta taso ta in ka dubi wannan abin yayi kama da aikin da baiwa take wa uwar gijiyarta ita ce ta haife ta amma saboda lalacewar ƙarshen duniya ya kai ta koma ta nema ta bauta waɗannan suna daga cikin alamomi waɗanda gaba ɗayan su malamai sun sanya su a matsayin alamomi ne ƙanana sai dai wasu sun yi daidai da ɗabi'a wasu sun saba daga cikin alamomi kuwa waɗanda suke manya-manya su ne a wayi gari sai a garana ta bullo daga yamma madadin daga gabas daga cikin alamomin tashin duniya a ga wata dabba ta bullo tana ainihin magana da mutane wannan duk za mu zo mu karatu na musamman akai insha Allah ta'ala to kun ga waɗannan suna daga cikin alamomin da in ka gansu to ka tabbatar da cewa alkiyama dab take da ta faru to kun ga duk wata alama da za a kira ta karama ta riga ta faru me rage yanzu manya-manyan alamomin kawai su kuwa manya-manyan alamomi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ɗayar ta zo da safe to da yamma ma a iya ganin ɗayar idan ta zo da yamma to gari na wayewa a iya ganin ɗayar haka na faruwa ku to kiyama za ta iya kwantsamewa ko yaushe ainihin Allah madaukakin sarki ya tashi duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye za mu dawo mu yi waɗannan al'amura guda biyu na magana ainihin baiwa ta haifi uwar gijiyanta da makamantan haka to sai wata matsala wadda reshe ce a jikin wannan ita ce ya tafawaluna fil bunyan tsawaita gini shin wannan hadisi yana bayyana mana yin dogon gini bai halatta ba kenan ko ko yana nuna cewa a'a alama ce dai daga cikin alamomi ta tashin ainihin alkiyama babu shakka wasu malamai sun dauki wannan hadisi a matsayin dalilin da za su hukunta cewa yin dogon gini bai halatta ba amma wannan maganar tana da rauni kwarai da gaske domin hakikanin al'amari abinda kadai hadisin yake kokarin ya bayyana mana shine ƙarshen duniya gafala za ta samu mutane gafalar da har za su manta da gina lahira su koma suna ainihin wato takara ko kuma gasa ta yin manya-manyan gine-gine waɗanda ire-iren waɗannan gine-ginen ya kamata su yi ƙoƙarin gina lahira bari ku ji daga cikin kaɗan abin da malamai suke cewa ay yatafakharuna fi tuli buyutihim wa rif'ataha min tafawul ar-rajul idha takabbara ya'ni min alamat al-qiyama an tara ahla al-badiya mimman laysa lahum libasun wala la'a wala na'lun bal kanu ri'a al-ibli wash-sha' yatawattaruna al-bilad wa yattakhiduna al-aqar wa yabnuna ad-dur wal-qusur al-murtafi'a qalahu al-mudhhir wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga mutane suna alfahari da tsawon gine-ginen su sai kaji mutum ya ce ni gini na yafi na kowa tsawo don ka fara jin haka alama ce ta tashin alkiyama sai malam yake cewa wato yana daga cikin alamar tashin alkiyama a samu mutanen da yake asalin su mutanen ƙauye ne waɗanda ba su da sutura ba takalmi makiwata raquma ne da kasas kananan bisashi wato kananan dabbobi tumaki da awaki su zauna a cikin manyan manyan garuruka kaga suna ainihin wato mallakar gidaje manyan manya kuma suna gina ainihin wato benaye waɗanda suke da tudu to faruwar haka to alamar tashin duniya ce wannan kun ji fassara ta farko kenan da wannan malami yayi a cikin wata fassarar kuwa sai malam yake cewa wa ma'anahu anna ahlal badiya wa ashbahihim min ahlil faqa tabsutu lahum ad-dunya mulkan aw mulka abinda wannan hadisi yake nufi shine za a samu mutanen kauye da makamantan su wadanda suke asalin su talakawa ne duniya za ta shimfida musu mulki ko kuma mallaka wato mulki ko dukiya su zauni manyan garuruka ويبنون القصور المرتفعة ويتباهون فيها سرنك الفهر يأتكين إلى إيران وطن من جدا جيما سرعوكك ما ليتي فهو إشارة إلى تغلب الأراضل ونن حديث ينا نوني نأكن شواء كرشان دنيا ذا سام كسكن تتم متاني ذا ان كسكن تتو ذا سام أيني واتو كرفي أدنيا وتغلب الأشراف كومتانا دسك الشريفين من يما يما سدرجة سوكما سكسكن تا watawallin ri'asata man la yastahiqha da kuma cewa mulki zai koma hannun wadanda bai cancanta su samu ba ta'atu siyasa man la yuhsinha al'amarin siyasa da gudanarwa zai koma hannun wadanda ba su iya ba kama anna qawluhu anta lidal amatu rabbataha isharatu ila aksi dhalika kunji wadannan fassarori guda biyu وقيل كلاهما اشاره الى اتساء دين الاسلام wasu kuma malamai da suka tashi su kuma da suka dubi wadannan abubuwan guda biyu sai ba su fassara su da wannan ma'anar ba yayin da kaga waccan ma'anar cewa baiwa ta haifi uwar gijiyarta wani sharri ne zai biyo baya ko magana dangane da gasar gine-gine wani sharri ne tunda alfahari ne wasu malaman kuma sai ba su dubi abin haka ba sai suka ce a ma'anar shi shine musulunci ne zai daukaka musulunci ne zai daukaka musulmi za su ci garuruka manya manya da yaki su kamo bayi su zo ainihin su ta haihuwar ƴaƴa wadannan ƴaƴa ya zama ainihin da bayin suke haihuwar su a waye gari su ƴaƴan ƴaƴa ne amma iyayen su kuwa kuyangu ne kamar yadda haka ta faru a zamanin sayyidina Umar aka je aka kamo ainihin bayi aka yaki kasar Farisa aka kamo ƴaƴan Kisra daya aka daurawa ƴar Abubakar aure da ita daya ƴar Uthman daya ƴar Umar daya dan gidan Umar daya dan gidan Uthman daya dan gidan Abubakar wadannan ƴaƴan da za su haifa ƴaƴa ne su amma iyayen su fa bayi ne amma kaga fadaduwar musulunci ce ta samar da irin waɗannan ƴaƴan shine gwamnati mai ƙarfi irin gwamnatin Kisra ita aka kariya wasu malaman sun fassara haka haka kuma wasu suka ce musulunci ne zai yi ƙarfi musulmi su samu kuɗi su samu wadata har ya zama kaskancin da da musulmi suke ciki na rashin sutura da takalma da kaza da kaza su waye gari su ne suke mallakar manya-manyan gidaje da ainihin benaye manya manya wasu wannan fassara ainihin suka yi malam sai yake cewa fa yatanasabu almutaatifani fil kalam wa la'anna takhsisahuma li jalalati khatbiha wa nabahati sha'nihima wa qurbi wuqu'ihima wa yahtamilu an takuna al-awla ima'un al-awla ima'un ila kasarati adh-dhulmi wal-fisq wal-jahl وبلغها مبلغ العليا والثانية إلى غلبة محبة الدنيا ونسيان منازل العقبة كنجي وتفسركم أفسرت أكو اسمها لما يسكى شيء مغانا دنغاني دا شيء وذا أسامو باي سنا أينين هاي هو رئي أين جدنسو تلكاوا سنا جنة جنة نا الفهري دا جيدا كي سكى شيء إشارة شيء زوادا أبنا فرقوشيني zalunci zai yawa a ƙarshen duniya da fasikanci da jahilci har ya kai matukar da haka za ta rinka faruwa shine bayi su rinka haihuwar ƴaƴa shine fasikanci zai yi fasikanci ai ta zina ta da bayi suna ta haihuwa amma su waɗanda ake haihuwar za su zama ƴaƴa ne amma iyayensu bayi ne. Bangare na biyu kuma na gasar gine-gine aka ce ba komai bane zai faru, mutane ne gaba ɗaya za su manta da gina gidajen lahira sai su koma suna ta manya-manyan gine-gine a duniya gaba ɗaya. Jama'a kun ji waɗannan fassarori da ainihin wato malamai suka yi, wallahu ta'ala a'lam. Abinda wannan hadisin ya zo don ya nuna mana da gaddin nazar, wato da duk yadda za ka lura da waɗannan fassarorin da muka kawo, abinda hadisin yake nuna mana shi ne duniya za ta samu canji daga yadda take a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka ce za su gina wa annabi masallaci, katon masallaci, sai ce bal arishan ka arishin Musa, a ɗaga ƴan rumfa kawai kamar yadda ta annabi Musa take. A yau ka duba irin yadda ake gina masallatai, mahadi ka rushe. To kaga wannan abin da yake nunawa duniya za ta samu wani juyin juya hali ne sabanin yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan juyin juya halin in ya zo, abinda kai ake maka ishara a matsayinka na musulmi, ka yi kokari ka kaucewa abin da yake da haramci a ciki da kuma abin da yake da shubha, shikenan. To amma abinda wannan hadisin ke nuna maka babu makawa, komai kaucewa da kai sai haka ta faru. Idan ku ba ku samu bayi kun haihu da su, ba wasu za su samu su haihu da su. In ku ba ku samu kuɗi kun yi gine-gine irin waɗannan, ba wasu za su samu sai sun yi. Ala ayyata hal, waɗannan abubuwan dole sai sun faru domin su gaskata ainihin wato abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To idan jama'a ba ku manta ba, duk da aka gama wannan a ƙarshe, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce atadruna man sa'il, a wata riwaya ya ce ya Umar atadruna man sa'il, ka san waye yake tambaya, sai ya ce Allah da manzon shi su ne suka sani. Sai annabi ya ce fa innahu jibrilu ataakum ko ya'allimakum amra dinikum, mala'ika jibrilu ne ya zo don ya sanar da ku al'amarin addininku. A cikin riwayar Nasa'i ya ce liyu'allimakum amra dinakum ay qawa'ida dinakum aw kulliyatu dinakum. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وللإسماعيل أراد أن يعلم أراد أن تعلم إذا لم تسأل. وتأتكم وترواية أن حديث النبي كيشي وجبريل ميسو كسني إنبك تنبايبا mana tambayoyin nan da ku ya kamata ku yi, amma tunda ba ku yi ba shine Jibril ya zo ya yi a madadinku domin ainihin ya sanar da ku addininku. A cikin wata riwaya ta Nasa'i ya ce wallazi bu'isa ko wallazi ba'atha Muhammadan bil haqq ma kuntu bi'alama bihi min rajulin minkum wa innahu Jibril. Annabi ya ce na rantse da Allah ni kaina ban fi kowa cikin ku sanin wannan mutumin ba, amma Jibril ne. Wato kamar yadda zamu zo mu ji wasu riwayoyi za su bayyana, a lokacin da ya zo ne wa annabi waɗannan tambayoyi, ashe annabi shi ma bai fahimce shi ba, don yau ya zo mai da siffar da bai saba zuwa ba, sai da ya juya zai tafi tukuna sannan sai annabi, ko kuma bayan ya tafi sannan sai annabi ya gane shi. Wa fi hadisi abi amir thumma walla falamma lam nara tariqahu qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam subhanallah hadha jibril ja'a yu'allima an-nasa dinahum والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المره. من ذا الله yake na rantsa da Allah tunda malaika jibril yake zuwa sai na gane shi, amma wannan karan sai ban gane shi ba, ku bi shi ku nemo mana shi. A cikin riwayar Imam Sulaiman at-Taymi yake thumma nahara fa walla, sai mutumin nan yayin kure ya tashi ya tafi. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alayya birrajul, man ذا الله yake ku nemo man mutumin nan. فطلبناه كل مطلب مكن ميشي دي اند مكي سارا مغنشي فلم نقدر عليه بمسامي ايكون سامو شبا. فقال سيتي هل تدرون من هذا كن سوا ايوانا هذا جبريل اتاكم ليعلمكم دينكم
خذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه.
النبي يقول wannan جبريل ne zai karantar da ku addininku ku dauki wadannan abubuwa da ya karantar da ku. Sai annabi ya ce amma na rantse da Allah tunda yake bai taba zuwa da wata kama wanda ban gane shi ba sai wannan wa ma araftuhu hatta walla ban gane shi ba har sai da ya jura ya tafi. Dan haka jama'a kun ji wadannan ruwayi wadanda suke bayyana irin yadda al'amarin ya kasance cewa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da farko bai fahimci wa ni ne ba sai bayan da ya juya tukuna sannan daga baya sai ya fahimta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Jama'a waɗannan su ne sharar fage na abubuwan da nake zan tattauna mana dangane da abin da ya shafi wannan hadisi. Idan muka koma muka dubi mas'alolin da wannan hadisi ya zo da su waɗanda su ne nake cewa in an yi photocopy insha Allah ta'ala jama'a za su samu. Mas'alar farko ita ce Imam Muslim shi kadai ya rawaito wannan hadisi banda Bukhari, wato wannan hadisin ba muttafaqun alaihi bane. Na fara gabatar da dalili a baya cewa Imam Bukhari ya kauce wa ruwaito wannan hadisin ne ba dan yana ganin rashin ingancin shi ba, sai dan yana ganin hadisin ya zo ta hanyoyi waɗanda an samu sabani daban-daban, sai Imam Bukhari sai kauce wa ainihin wannan hadisi domin fita daga waɗannan sabanin ruwayoyi da aka samu. Amma tabbas wannan sabanin ruwayoyi ba su taba ingancin hadisin ba ko kadan, dan haka Muslim kada ya rawaito wannan hadisi banda Bukhari. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayani na biyu shine al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Khuzaimah dukkan su sun rawaito wannan hadisi. Al-Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi amma ba a cikin Sahih al-Bukhari ba, a cikin littafin shi mai suna Khalqu Af'al al-Ibad, wanda mai yiwuwa in tattaunawa ta kama za mu gabatar da wannan littafi akan mas'ala ta imani da kuma mas'alar raddi ga Jahmiya. Hakanan al-Imam Abu Nu'aym shima ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitab al-Mustakhraj, hakanan al-Imam Ibn Khuzaimah kamar yadda ainihin muka gabatar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi cewa hadisi ne ingantacce. Mas'ala ta farko kenan shine kaji, Imam Muslim ya fitar da hadisin, Ahmad ya fitar da hadisin, Imam An-Nasa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Khuzaimah dukkanin su sun fitar da hadisin. Mas'ala ta biyu malamin yake cewa minha ma saqahu al-musannif rahimahullahu min ajlihi wa huwa bayan sharh al-islam wal-iman wal-ihsan wa ghayr dhalik wa lidha yasluhu an yuqala hadha al-hadith umm as-sunnah lima tadammanahu min jumali ilm as-sunnah kama sunniyat al-fatiha umm al-kitab lima tadammanathu min jumali ma'ani al-quran qalahu al-qurtubi. Me yasa Imam Muslim ya kawo wannan hadisi? Imam Muslim ya kawo shi ne dan yayin sharhin menene musulunci, menene imani, menene kyautatawa da waɗansu abubuwa waɗanda suka biyo baya kamar bayanin kaddara, alamomin tashin duniya da haka. In kun lura kenan yanzu wannan hadisin ya zo yayin sharhin addini ne gaba daya. To menene addini? Shine musulunci, shine imani, shine kyautatawa. Sannan addini shine imani da gaibu. Addini shine yadda da duk abin da yazo daga Allah. Addini shine kasancewa komai daren dadewa za a yi maka sakamakon abin da kake aikatawa. Kenan wannan hadisi kamar yadda ake kiran Fatiha uwar Al-Qur'ani, to shi kuma wannan hadisi ya dace da a kira shi uwar Sunna, domin an kira Fatiha uwar Al-Qur'ani ne saboda tana dauke da duk wani sako da Allah madaukakin sarki yake nufin yazo a cikin Al-Qur'ani. Shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Babban makasudin saukar da Al-Qur'ani shine a bautawa Allah shi kadai. Fatiha ta dauko wannan sakon. To babban makasudin da sunna take yi shine sharhin musulunci da imani da ihsani. To wannan hadisin ya zo da su. Dan haka ake kiran wannan hadisi ummu sunna. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-Imam Al-Qadi ya ce wa yake qad ishtamala hadha al-hadith على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشبع منه. قال وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الإنسان فيما يلزم الإنسان إذ لا يشد شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. القاضي قال أبن ديك تشوكا قولنا الحديث إنها تتربو وسأيوكا نعبادوجي نسرني دنقوي na bayanin imani tun daga farko da kowane hali da mu'mini zai samu kanshi da ayyukan da gaboɗi suke da ayyukan da zuciya take na tsarkin zuciya da kuma kiyaye kai daga dukkan munanan ayyuka yace kai duk wasu ilmomi na shari'ar musulunci suna cikin wannan hadisi duk inda ka ji wani abu wanda baka ji shi anan ba alqali yace reshe ne wannan abin yayi domin asali addini dai shine musuluncin imani ihsani yace to sun zo a cikin wannan hadisi yace a ƙarƙashin haka ya rubuta littafi ma yayin sharhin duk wasu abubuwa na musulunci a ƙarƙashin wannan hadisi jama'a kun ji abu na farko da malam ya fita a ƙarƙashin masaloli na ainihin fa'idar wannan hadisi wa minha ma qalahu al-qadi ya rahimahullah fi jumlati hadha al-hadith inkaru sabri hadhihi al-umma maqalati ahli al-qadr wannan hadisin ya nuna cewa malaman farko idan wata bid'a ta bullo ba sa yin shiru domin gashi wannan bid'a ta bullo ana cewa Allah bai san abin da za a yi a gaba ba Abdullahi dan Umar ya ainihin buɗe baki ya ainihin yi kacce-kacce da wannan bid'a da masu yin ta to wannan yake nuna irin yadda malaman farko suke tinkara duk wata barna da ta zo ba dan kuma dan su bayyana wa mutane dan a fita daga cikin rudani domin su malaman farko daga cikin sahabbai sune ma'aunin shiriya ta Allah bayan annabi Allah madaukakin sarki cewa yake fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw mutanen duniya kaf in ana son auna aqida su cewa su shiryayyu ne ko batattu a duba a ga in aqida ta yi daidai da irin ta sahabbai to mutanen duniya suna kan shiriya idan ta saba kuma to waɗannan mutane suna cikin tsiya da kuma ainihin bata dan haka a wannan irin halin in ya zama kai abin aunawa ne a gane gaskiya ta hanyarka daidai ne kenan in barna ta fito kai shiru ba daidai bane saboda haka malaman ahlus sunna in dai da gaske ku ne ahlus sunna wal jamaa to duk wata barna in ta bayyana lallai ku yi kokarin fitowa karara ku bayyana wa mutane wannan barnar da kuma fuska da dalilan da ita barna za ta zama barna ba dan kun ba domin ku ne ake saurare akan ku bayyana wa mutane kaza da kaza ina son ku gane ɗan bid'a gaba ɗayan su suna da kara ga junan su idan wata bid'a ta bayyana ta aqida ko ta wani aiki sauran ɗan bid'a shiru suke yi ba dan komai ba saboda karuwa ce ta ga dan Daudu za ta ce mishi fasiki ko mutumin banza za ta ce mishi ba sai da haka ku kiyaye idan malaman ahlus sunna ba su fito sun yi bayani dangane da wata barna da ta bayyana ba babu wanda zai bayyana domin duk wani mabarnaci to yana kara ga duk wani mabarnaci dan haka zaka ga akwai inda suke haduwa karuwa da dan Daudu zaka ga akwai wata daba da suke haduwa barawo da mashayi zaka ga akwai inda suke haduwa to haka duk wani ya aikata bid'a idan ya ci wata bid'a ta bayyana babu shakka ba abin da ya shafe shi wannan shine mafi saukin abin da zai yi mafi girman abin da zai kuwa shine ya azazzala ta goyi bayan ta daga zaka samu da yawa daga cikin ƴan shi'a suna da aqida ta kadariyanci da yawa daga cikin ƴan shi'a suna da aqida ta mu'tazilanci to amma ba haka ba menene yake ɗan shi'a ga aqida kadariya me yake ɗan shi'a ga aqida ta i'tizal ba dan koyi ba sai dan wannan zumuncin da ke tattare da su haka a kasan nan tamu yau da yawa daga waɗanda ba gani ɗan bid'a ne daga cikin malamai zaka samu suna aikata wata bid'ar sannan zaka samu sauran dangogin bid'o'i na al-asma'u was-sifat zaka ga cewa su ne kuma suke dauke da su haka malaman ahlus sunna da daliban ahlus sunna dunakum bi bayani wajhil haqqi was-sawabi min al-bid'a wad-dalala da zaran bata ta bayyana dole ne ku tsaya ku yi wa jama'a bayani dan ku cire su daga cikin rudani Allah ya kiyaye sai yake cewa wa annaha muhdatha wa bid'a yace domin kaga da wannan aqida ta bullo ta inkarin qaddara sai Ibn Umar ya inkarinta saboda kirkirar ya aqida ce kuma bid'a ce kama ja asal hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisin da muka karanta cewa awwala man takallama bihi ma'abad bil basra ma'abad shine ya fara fadin wannan aqida a Basra wa minha anna fihi faza'u salaf fi al umur al tari'a alaihim fi ad-din ila ma 'inda ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna su kuma tabi'ai duk abin da ya same su wanda suka ga cewa zai rikita musu addini sai su zabura sai su tafi wurin sahabbai to tafiya wurin sahabbai din nan jama'a shine zai fitar da su daga duk wata hayaniya domin waɗannan sahabbai sune suka yi karatu da dimi-dimi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin cewa a yanzu da sahabbai ba su da rai idan wata aqida ta bullo ya zame akwai yadda zamu muzabura wurin sahabbai na'am akwai shine dukkanin wata aqida da sahabbai suke akai malamai na hadisi sun musurwaito ta kaf ba nan ba sai da zama duk wata fatawa ta fiqhu da ra'ayin sahabbai sai da malamai ainihin suka ruwaito su a ƙarƙashin wannan ashe duk wata aqida ta sahabbai har yanzu ba ta kubuce ba to duk wata aqida da aka kirkiro sai a ce aje a gwada ta yaya aqidar sahabbai take game da wannan abu daga haka za a rinka iya gane gaskiya daga abin da yake bata ne na duk wani abu da zai taho kamar yadda muka ji waɗannan sahabbai waɗannan tabi'ai da wannan aqida ta taso basu yi kokarin tsayawa su ce bari su muqabala da waɗannan masu wannan aqida ba balle al'amari sai ya bagwalgwali a sai suka ce bari su tafi aikin haji ko za su haɗu da wani sahabi su yi mishi tambaya haka idan wata barna ta taso a yanzu sai ku tafi wurin malaman ku na sunna waɗanda za su bude su karanta muku eh ga abinda sahabbai suka ce ga kuma abinda sahabbai suke akai Allah dai cewa yake fa in amanu bi muslima amantum bihi idan jama'a suka yi imani irin imanin da ku kuke da shi ku sahabbai faqad ihtadaw to jama'a sun shiryu wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq in suka bada baya suka ki imani irin naku su suka yi wa kansu asara sai ce iz humul ladina umirna bil iqtida'i bihim domin su sahabbai su aka umarce mu da mu koyi da su ولما عندهم عنه صلى الله عليه واله وسلم في علم في ذلك من علم واثر كما تشوا سو صحابي سونه suke da ilimi da abubuwan da suka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولهذا نقل مالك رحمه الله في جامعه من قول الصحابه في هذا ما نقل فهك الامام مالك يرجت لتافي كتاب الجامع يتتترو مغانغنين صحابي da ainihin wato suka shafi aqida da imani alhamdulillah malamai sun yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa in ka karanta littafin ash-shari'a da malam Abubakar al-Ajurri wannan littafi mujalladi 6 ne al-doktor Abdullah ibn Umar ya zauna ya ta hakikin shi da takhrijin shi ya kai haka wannan littafi yana cike da aqidar sahabbai in ka karanta littafin sharhu usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa na malam Abubakar Al-Lalikai duk waɗannan tafai suna dauke da sharhin aqidoji ne na sahabbai suna nan burjib jamaa malamai sun rubuta su dan haka har kullum wata aqida ta bayyana ayi kokarin komawa a ga cewa yaya sahabbai suke da aqida game da wannan abu ko menene cikenan ba a fita daga gudani amma wani ya zo yana cewa Allah ba a sama yake ba Allah na ko ina sai a tsaya ana ta dabbala da sai a ce to aje a bincika menene malamai suka ruwaito game da aqidar sahabbai game da haka na ga cewa ga aqidar sahabbai game da haka sai a ce shikenan wannan ya isar mana kuma wannan ya raba mana gaddama jama'a kun fahimci wannan ma'auni wannan shine ma'auni wanda yake yanke duk wata jayayya wa minha أن فيه دليلا على استحباب تحسين الثياب والهيئة wannan hadisi ya nuna ka rinka kyautata tufafinka da kuma yanayin shigarka ka kyautata tufafinka ka tsaftace su sannan kuma ka rinka duban tufafin da zaka sa kamar yadda na shafade jama'a so da dama mutanen da ake gani cewa masu kula da addini ne da da'awar zuhudu ba sa kula da hai'ar su da zaka fito ka taje kanka da zaka fito ka goge bakinka kai aswaki
ka taje gemun ka hulaka ka sa ta yadda ya kamata ko kuwa sai ka dogara da cewa wai kai ai ba ruwanka da duniya dan haka sai ka ga baka goga wai saboda kai ba ruwanka da duniya wai saboda babu ruwanka da duniya sai ka dauki koriyar riga ka sa ka samu ainihin jar hula ka sa ka samu yalan wando ka sa wai saboda wai kai ba ruwanka da duniya dan haka baka lura da yaya shigar ka take sai ga mutum yana tafiya hannun taguwar shi bai balla motar ba yana tafiya rigar tana ainihin raka shi waɗannan duk rashin kula da haya ne ga dai wannan malami da yazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama Jibril yazo da haya wace iri haya siffa kyakkyawa har Umar yake cewa mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ashe duk abin da Allah madaukakin sarki maka baiwa to sai kai kokarin bayyana shi saboda haka jama'a tsafta addini ce ado sunna ne annabi yana cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau dan haka kullun ka rinka kokarin cewa suturar da zaka sa tayi maka kyau ta dace da kai ka rinka duba abin da ya dace da kai ba wai kawai kace ai kai ba ruwanka da duniya ba a'a har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kayan ado da yake sawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine babban ma'auni a cikin rayuwa kaf domin dazu da muke cewa ana awan aqida da aqidar sahabbai sai muka ce saboda su sahabban sun dibo daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi aikin haji zai tafi dabbar da ya hau ita ce dabba mafi daraja a zamanin kaf ita ce alqaswa farar raquma ce an fahimta jama'a kamar yanzu a ce fankeke ma'ana farin keke ko a ce wata mota mai daraja ko ni helicopter mai daraja babu wanda ya hana ka wannan ma damar daga dukiya ce ta halal saboda haka jama'a wannan tsafta to addini ce malam yace wan nazafatu inda dukhuli ala ulama'i wal fudala'i wal muluk da kuma cewa in wani zama zai hada ka da malamai ko daliban ilimi ko wasu masu daraja ko masu sarauta to kai kokarin yin tsafta da ado fa inna jibrila alayhi salamu ata mu'alliman linnasi kama akhbara bihi nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fa yakunu ta'limahu bihalihi wa qalihi yace domin malaika jibril da yazo zai karantar da mutane yayi kyakkyawar shiga da tsafta sai yace to duk malamin da ya kula da wannan sai zama karantawar shi da halin jikin shi da kuma magana shi duk ake dauka an fahimta jama'a amma akwai tambihi anan malamai masana game da ilimin karantawa suka ce idan mata ne kake karantawa matan aure ne ko ko balagaggun ƴan mata to a matsayin ka na namiji da larura ta sa haka to anan bai halatta kai ado ba wajibi a san wannan idan ka san cewa kana tara matan mutane kana karantar da su ko kana tara mata ka ne musu wa'azi ko kana shiga aji wanda yake ƴan mata ne to magana ado ba fa tsafta ba akwai bambanci tsakanin tsafta da ba shigowa da kai kana warin hammata ba kana doyin baki a irin yadda zaka yi ado to wannan kuma haramun ne ina fata an gane sai sa idan ka karanta cikin tarihi dan hodiyo riga algarara yake sawa idan zai shiga wurin karantar da mata sannan baya kallon matan sama dan gaba da gaba suna fuskantar shi yana fuskantar su a'a suna fuskantar inda shi yake shi kuma a halin ya juya yana fuskantar wata nahiya ba wai ya ba su baya ba amma baya hada fuska da su gaba da gaba sannan daga cikin madubba lallai ne su fara haduwa a aji sannan kai ka zama na ƙarshen shiga sannan kai ka fara fita sannan su kuma su fita idan ka fita duk wata da tace tana son magana da kai ba za ka saurare ta ba har sai gobe an dawo aji ma'ana ba ke doya tsakanin kai da wata mace a wannan zamanin babu wani dalili da zai sa wata ta karbi wayarka tace za ta rinka ainihin bugo maka waya domin ta iya yiwa ka birge ta aji a matsayin ka na namiji amma ta kasa maka magana idan ta karbi lambar wayarka sai ta bugo maka da nufin tambaya daga nan kuma sai shedan ya shigo shi yasa malaman zamani da kuke karantar da ƴan mata waɗanda suke karantar da matan aure ku ji tsoron Allah game da amanar matan jama'a da ƴaƴan jama'a da aka ba ku in ba haka ba akwai mas'uliya mai girma wannan mas'uliya da ake tsoro ba za ta zama dalili kuma akan a ce a daina karantar da mata ba ko da a daina wa mata wa'azi a ku ji tsoron Allah ya kanta kenan na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan sai malaka yake cewa wa minha ibtida'ud dakhil bis salami ala jami'i man dakhala alayhi wa iqbalihi ala ra's al qawm fa innahu qala assalamu alaykum fa amma thumma qala ya muhammad fa khassa aka ce wannan yana nuna in ka zo zaka shiga wurin wasu mutane ka fara musu da sallama domin ita sallamar da zaka fara da ita dalili ne akan cewa alheri ke tafa da kai domin duk wanda ba alheri ke tafa da shi ba baya sallama ba inda za a je yin fashi kaga an ce sun yi sallama ba inda za a zo yin ta'addanci kaga an ce an yi sallama to lokacin da zaka yi sallama din nan to dalili ne akan ka bi tsari daga cikin tsari na musulunci sannan kuma in ka tashi sai ka tunkari wane ne babba a wannan majalisi saboda kun ga malaika jibril da yace assalamu alaikum yanzu yayi sallama gaba daya sannan sai kuma yace ya muhammad an fahimta jama'a to wannan yana daga ainihin wato cikin ladabi wa minha anna fihi anna almalaka yajuzu alayhi yajuzu an yatamassala li ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa yarahu wa takallam bi hadratihi wa huwa yasma وقد ثبت عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما انه كان يسمع كلام الملائكه da daga cikin abin da wannan hadisin ke karantar da mu ashe yana iya yiwa wani wanda ba annabi ba ya ga malaika na'am yana iya ganin malaika ya ga malaika a surar yarikida yana kuma iya ganin malaika a surar shahalin bai rikida ba da gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta yana iya ganin shi in ya rikida wannan hadisin yana tabbatar mana na fata an gane yana iya ganin shi a cikin halin bai rikida ba na'am wanda Allah ya kebe da wannan daraja shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin malaika jibril a ainihin kirar halittar shi har so biyu to mu mutane muna iya wato mu mutane sauran da ba annabawa ba muna iya ganin waɗannan mala'iku a surar su mu ji maganar su da sauran su domin ya tabbata cewa Imran dan Hussein yana jin zantutuka da hirarrakin da mala'iku suke yi to wannan ja'izi ne inna ma ƙarya ce ba a so kai kar kai ƙarya ka ce kana jin maganar mala'iku a halin baka ji ومنها ان فيه دليلا على ان الله تعالى مكن الملائكه من ان يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني ادم wannan hadisi yana nuna mana mala'iku suna iya canzawa su rikida su kama da wanda ainihin suka so daga cikin ƴaƴan adam kaga dai da farko tukuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ganin malaika Jibril yana zuwa a cikin sura ta Bihiyatul Kalbi wani sahabi ne to amma yanzu ya zo mishi a wata sura wadda bai gane shi ba kama nassa Allah azza wa jalla ala zalika fi qawlihi fatamassala laha basharan sawiya malaika Jibril da yaje da ainihin Maryam uwar Annabi Isa sai ya rikida gare ta ya zama kyakkyawan saurayi وقد كان جبريل يتمثل للنبي صلى الله عليه واله وسلم في صوره دحيه ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه وقد كان لجبريل صوره خاصه خلق عليها لم يره النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها غير مرتين كما صح الحديث بذلك يا تبتا ملائكه جبريل كان دوقي صوره تا wannan sahabi dihiyat al-kalbi in yazo ana hira da shi sai sahabbai suka kamar dihiya ne sai in ya tashi ya tafi sai annabi ya ce jibrilu ne fa ina fata an gane. Amma annabi shi kanshi kamar da muka faɗi ya taba ganin shi so biyu a asalin halittar shi, ina fata an gane. A lokacin yakin Badar kuma kun ga sahabbai da kansu sun rinka ganin ainihin mala'iku suna sauka, ina fata an gane. Wallahu a'lam. Anan ko sun gansu da surar su ta mala'iku ne ko sun gansu da surar sa daukai ne na yaki, Allah shi yafi sanin dai. ومنها جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارا وإن كان الإمام في موضع معظوم في دخوله. wannan hadisi yana nuna mana ko da ka shiga wurin da akai maka izini, to in kana son magana da shugaban wurin kuma babu laifi ka sake neman izini. domin asalin ruwayan hadisin wadanda bamu bibiye su daya bayan daya ba, da mala'ika Jibril ya iso ya sallama sai kuma da ya sake neman izinin ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, kenan an yi maka izini ka shigo masallaci. Bayan ka shigo kuma kana son za ka yi magana da limamin, sai ka ce ai maka neman izini wurin liman za ka yi magana da shi. An yi maka izini ka shiga ma'aikata, sai kuma ka ce ai maka izini za ka yi magana da director kaza ko farmer kaza, babu laifi insha Allah. Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a. saboda yadda lokaci yayi insha Allah ta'ala, anan za mu saurara sai Allah maraukakin sarki ya kai mu gobe, za mu karkare tattauna mas'alolin wannan hadisi, sa'annan insha Allah ta'ala sai a karanta hadisi na biyu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.